To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka wannan dare kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60 sai a Niger inda ake jin mu a VOA Africa tashar muke nan dake mai akan mita 200.5 zangon FM ko a gidajen radio amfani da Faraya da Nomad da Sarauniya da Dalo da kuma Niya Abunun Kwanni sai a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a mun ji dadi da kuka samu damar cewa ku wannan tasha ta mu Ali Mustafa Sakwata ne yanzu mata da Nazir Ahmed Hausa zamu gabatar muku da shirin. Bayan shi Nazirin ya gama baku labaran duniya za ku ji cewa yau da yake ana kammala hawan Arfa a ƙarshen aikin hajjin bana zamu ji wasu daga cikin sababbin dabi'un da mahajjata suka runguma.
Wallahi gaskiya ni ma abin ya bani mamaki wanda ma ba aiki da wata barci wanda yake aikin sadarwa za a iya cewa za a masa izini don ya ɗauki irin waɗannan hotuna.
To bayan wannan ne kuma zamu kawo rahoto da akan sani muke son ku masu tsaron mu ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akai wato yau zamu yi magana harkokin sallar gobe kenan. Muna fatar mai tsaro zuwa yanzu ya riga ya samu ragon sanallaiya in ko ba a samu ba zamu so mu ji halin da ake ciki a wannan shekarar musamman korafin ƙara farashin kayan sallar da ake yi.
Idan ka duba a ƙasashen mu na Afirka inda muke da ƙarancin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba. Shi yasa za ka ga 'yan kasuwarmu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi.
To a kan wannan ne muke so mu jira ra'ayinku. Ya sha'anin sallar bana take a gurinku abinda sauki ko kuma yaya? Za mu jira wayoyinku a lambar mu mai alamar tarawa 1-2-2-2-5-5 kuma kada manta muna da labaran wasanni yau daga Najeriya duka bayan labaran duniya dai.
Masu sauraro assalamu alaikum. Akalla mutane 44 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a damanar bana a jamhuriyar Niger. Babban daraktan hukumar samar da kariya daga masifu Kanal Abubakar Bako ne ya faɗi haka, inda ya ce ambaliyar ruwan ta lalata ɗaruruwan gidaje tun farkon watan Yuni a kusa da Yamai. Ambaliyar ruwan dai ta taɓa kashe mutane 60 a shekarar 2016 inda ta bar dubban mutane babu matsuguni a Niger ɗin. A halin yanzu kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya mamaye sassa daban-daban a ƙasar India wanda ya ƙara yawan mutanen da suka mutu inda yanzu ake ƙiyasta cewa kimanin mutane 1,200 suka halaka a ƙasashen da ke kudancin Asiya. Wani gini ya faɗi a yau Alhamis a Mumbai da ke India wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2 ya kuma ritsa da kusan mutane 30. Markamarkar ta cika babban birnin na India a wannan makon kuma masu hasashe sun ce akwai yiwuwar su saukar ƙarin ruwan sama mai yawa a wannan makon kafin a sassauta zuwa ranar Juma'a. Makociyar ƙasar ta India ita ma ta fuskanci markamarkar a wannan lokacin wanda yanayin ya fara a watan Yuni wanda ya shafi fiye da mutane miliyan 40. Haka Bangladesh da Nepal su ma sun fuskanci ambaliyar ruwan mai yawa wacce ta tilasta dubunnan ɗaruruwan mutane barin gidajensu. Shugaban 'yan adawa na Congo ya yi kiran gudanar da zanga-zangar bijirewa dokokin gwamnati a faɗin ƙasar wadda za ta fara a ranar 1 ga watan Oktoba idan ba a yi zaɓe ba. Zanga-zangar da za a gudanar a faɗin demokuraɗiyyar Congo za ta haɗa da ƙin biyan haraji ga ma'aikacin gwamnati. Felix Tshisekedi, ɗaya ga shugaban 'yan adawa da ya rasu, Etienne Tshisekedi, ya faɗa wa sashen Faransanci na Murya Amurka cewar an shirya zanga-zangar ɗin ne don a nuna wa shugaba Joseph Kabila cewar bai da wani ragowar mutunci a idon al'umma. Kabila dai ya kasance akan kujerar mulki na tsawon shekaru 17, duk da cewar lokacinsa ya riga ya ƙare a gwamnatance a watan Disamba da ya gabata, ya ci gaba da riƙe mulki kuma bai tsayar da ranar yin sabon zaɓe ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin Venezuela ta ba da kiyasin kimanin mutane 10,000 ne suka mutu a faɗin ƙasar daga farkon shekarar nan zuwa tsakiyar watan Agusta, sai dai kuma masu lura da al'amura sun bayyana shakku ga wannan jimillar. masu sa ido na ma'aikatar cikin gida sun bada adadin kisan mutane har 9,927 daga 1 ga watan Janairu zuwa 13 ga watan Agusta a cikin rahoton da ta bayar. Jami'in gwamnati kuma dan adawa Simon Calzadilla ya bayyana kukwantansa akan adadin jimillar wanda ya fito daga hannun kungiyar sa kai ta mai duba tashe-tashen hankula a Venezuela. Ya nuna yawan kashe-kashen ya karu a yawan shekarun nan. Inda ta bada rahoton kashe-kashe na tashin hankali har guda 227,875 a shekarar 2015 da kuma 28,468 a shekarar 2016. Calzadilla ya faɗa a ranar Talata da ta gabata a wani taron manema labarai inda ya ce da alamun wannan shekarar za mu haura adadin abin da ba a taɓa samu ba ga hasashen. An yankewa ‘yan sanda biyu hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru 17 a yau Alhamis sakamakon kasa kare kisan gillar da aka yi wa tsohuwar Firaministan Pakistan wato Benazir Bhutto a shekarar 2007. Waɗannan jami’an ‘yan sanda guda biyu su ne na farko da aka yankewa hukunci a shari’ar kisan gillar na Bhutto bayan kwashe kusan fiye da shekaru 10 ana shari’ar.
To Nazir Ahmed Hausa ya kawo muku labaran duniya daga Washington DC. Ina fatan ran jima kaɗan kun shirya ku yi mana maganar shirye-shiryenku na sallah, amma yanzu bari mu fara da rahotonmu daga ƙasa mai tsarki inda aka kammala hawan Arafa a yau, inda kuma wakilinmu Nasir Adamu Alkaya yake cikin mahajjatan da suka hau tsaunin, kuma muka tambaye shi bambancin hajjin bana da na shekarun da suka gabata.
Abin da ya bambanta na bana da sauran shi ne yadda wato musamman ma yana ke tsamar daga Najeriya an samu haɗin kai da gwamnatin Saudiya saboda akasin nan da aka samu wasu alhazan jiya nasara guda biyu jami'an shige da suke na Madina suke yi musu bikan tsiya wanda ya sa Najeriya ta kuka da hakan ya sa ita gwamnatin Saudiya da zai ta ba da haƙuri kuma tun daga nan ta daina cewa alhazan Najeriya mutum. Kuma ma har ba wasu waɗannan alhazai kusan zai iya cewa biya ne ko tikitin riyal 20,000. An rubuto takarda zuwa ga gwamnatin Najeriya ta hanyar hukumar alhazan Najeriya ta ba da wannan haƙuri. Sai tun daga nan gaskiya lokacin da na iso ko bincike ma na kwakwa ba a yi wa su alhazan Najeriya. Wannan zai iya cewa babban bambanci ne. Wani abu ko na biyu da yake muhimmanci shi ne ajiye alhazan nan kusa da harami musamman ma a Madina ba kamar yadda da su yi. Ta fi kilomita kusan 7 suna tafiya kafa kafin su je su gada ba.
Me kuke ji game da sauran alhazan kasashen da ke makwataka da Najeriya kamar su Niger, kamar Ghana da sauransu?
Suna nan lafiya kalan kusan ma komai kamar a waje ɗaya ake. Saboda yankin da aka ware wa kasashen Afirka da ba Laraba ba waje ɗaya ne, na ji na zaga na ga yadda suke gudanar da ibadarsu ba su da wata matsala da yake kusan za a ce da suke na Najeriya yawa ba. In ka haɗa su ma gaba ɗaya ba za su sai yawan da Najeriya ba duk waɗannan kasashe. Saboda Najeriya kusan ita ce ma take da mafi yawan alhazai a duniya duk da wani dai ba ta mu da take jiragen ta ba. An ba ta alhazai 75 amma kusan zan ce an samu 65 wannan ko ba shi da ne ba ya rasa nasaba da tsadar da kuɗi da mun ta yi naira miliyan 100.
Alhaji Nasiru, wani abu da na lura da shi a bana shi ne rawar da social media wato kafofin watsa labarai ko rahotanni na duniyar yau suke taka. Mutane da yawa suna ta ɗaukar hotuna suna aikawa dangane da wannan. A wasu suna ganin kamar wasu ba hajji suka je ba, kamar hutu suka je. Akwai alamar mutane suna cikin sakewa da nishaɗi da sauransu ko?
Wallahi gaskiya ni ma abin ya bani mamaki. Wanda ma ba aikin sa kamar shi wanda yake aikin sadarwa za a iya cewa za a masa uzuri don ya ɗauki irin waɗannan hotuna. Amma ko da kan bidiyon wasu babu shakka zan iya cewa sun hau ne ma saboda su ɗauki hotuna. Na ji kuma wasu ma suna hawa raƙuma ana ɗaukar su hoto a yi wa raƙumi a zo su biya amma ko su biya su yi ba da zai su koma su hau raƙumi ana ɗaukar su hotuna. Wannan ya nuna mutane sun sauya aini. Kuma musamman ma wannan ɗaukar hoto na waya ɗin nan ina ga kusan nan gaba maimakon yadda da ake ganin tarzuwa a hannun mutane. Yanzu nan wayoyi ake gani a hannun mutane ne suka mai jirgin wannan abubuwa na adda da mutane suke ɗaukar hotuna su yi tsari iri daban-daban saboda ko tarihi ne ko shagala da suke samu a irin wannan yanayi.
To Alhaji Nasiru, Allah ya sauko da ku lafiya kuma Allah ya sa hajjin ya zama karɓaɓɓe. Mun gode ƙwarai, sai mun ji ka daga baya daga abin da ya biyo baya insha Allah.
Yawwa, na gode ƙwarai da gaske.
To madalla to Nasiru Adamul Hikaki nan ɗaya daga cikin mahajjatan da ke kan tsaunin Arafat a yau yanda ake kammala ayyukan hajjin wannan shekara. To madalla to kuna jin shirye-shiryen da rahotannin sashen Hausa suna zo muku daga Washington DC inda mu yanzu la'asar ce misalin karfe 5 saura minti 20 la'asar ya kenan. To sai rahotonmu na biyu wanda daman a kansa ne nake gaya muku cewa za mu nemi ra'ayin kotu, muna maganar shirye-shiryen sallar nan ta laye da za a yi gobe a aksarin ƙasashen duniya. Ya take a gurinku a bana ne idan an kwatanta yadda ta kasance a shekarun da suka gabata. To amma kafin mu fara ɗaukan ra'ayoyin naku, bari mu fara leƙa jamhuriyar Niger ɗin da Suleiman Muni Barma ya duba mana ko me yasa 'yan kasuwa suke tsala farashin kayayyaki a duk lokacin da ake wata hidima ta addini ne?
Tsawala farashin ababen masarufi a ƙasashe masu tasowa wani al'amari ne da ke ƙara ta'azzara a duk lokacin da aka dukufa ga shirye-shiryen salloli na musulunci ko na addinin kiristanci. Sabanin yadda 'yan kasuwa a ƙasashen da suka ci gaba ke karya farashi a irin waɗannan lokuta. Wannan al'amari ya ja hankulan shugabannin addini. Ustaz Haladu Yahaya wani malamin addinin Islama ne.
Abin da yake kawo shi komi ya koma kasuwa. In wurin zama ne kasuwa. Duk abin da za a yi kasuwa komi ya koma sai da kuɗi, irin waccan tarbiya ta da da takubci wadda ba abin duniya aka sa gaba. To yanzu ko kaga kamar an shiga wani yanayi na nafsi-nafsi, an kai ma halin da kusan in baka da da kyalwani ya baka komin yake makusancinka. To ire-iren wanga abin shi yake kawo koma sanho ne na wani abu mutum ya kawo, inna abinci ne inna mi bai kiba ya samu abin sayan gida, abin sayan mota.
Reverend Sumaila Labo ɗaya daga cikin limaman addinin Kirista a Maradi ya bayyana ra'ayi irin wannan.
Idan ka duba a ƙasashenmu na Afirka inda muke da ƙaramcin tattalin arziki, mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba. To a gani na wannan yake sa duk wata dama, duk wani yanayi, duk wani lokaci wanda zai ba waɗanda suke son su yi kuɗi da gaugawa su samu kuɗin nan ta hanyar da za su labta ma waɗansu nauyi, to za su yi wannan. Shi yasa za ka ga 'yan kasuwarmu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi.
Sai dai 'yan kasuwa na ganin ba a nan take ba. Alhaji Sani Shekaro Garo na shugabancin ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga Ƙetare.
Matsala dai ta kuɗi ce, ka san in babu kuɗi ko da an mai da abin lafiya na ganin tsada shi wani zai, dan wani bai da lafiya. Matsala kenan. Wuri na a ce ko dan sallah na ya ƙara kuɗi, wannan ba mu da shi na Aliyar, ba mu da shi, ba mu da na gida. Abi a gidan ke gare mu kowa na fatar dan uwan shi samu sauki. Dan sai kai sauki kai ma Allah zai maka sauki.
Malamai sun yi gargadi akan wasu illolin da ke biyo bayan tsawala farashin kayayyaki da nufin cin ƙazamar riba.
Babbar la'ana lokacin da mai saye yake kuka, shi kuma wanda ya saida ya saida da tsada yana murza hannuwa yana alfahari. La'anar tana faduwa ba gare shi kadai ba, har ta fado ga dukkan al'umma. Sai ka tarda abinda ake sa tsammani shekara ta bada zai iya daukar nauyin jama'a, za a iya samun biyan bukata. Sai ka tarda abin ya kasa.
Da kuma abinda zai kawo mana rahama Allah, sai ka ga duk an guje shi, kowa kan shi ya sani, kowa har abin ya kai ya taba imani abin duniya aka sa gaba. Kuma in ka lissawa al'amarin rayuwarmu sai ka ga bara ta hibana.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ahab jama'a duka wanda ya yau zai hirgita salga ban tsoro.
Kuma da to kamar yadda nace jama'a kan wannan nake son jin ra'ayoyinku a yau game da shirye-shiryen sallar ya suke a gurinku a bana ne idan aka tana yadda abin ya kasance a shekarun da suka gabata. Sai kimsa kira mu akan lambar bu mai alamar 1 wato tara sannan 1 202 205 655.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To, mun buɗe layuka mu domin jin shirye-shiryenku na sallar gobe an Allah ya kan bari mu share fage a Kaduna mu ji salamu alaikum da wa za mu fara. Kaduna, wa ke kira mu da Kaduna?
Hamisu daga Dogara, Taman Garzariya.
Malam Hamisu, kana kawo ne lafiya?
A lafiya, no.
Ka sai rago?
A ban je saya ba tukun.
Kana da niyyar saya din cikin daren nan?
Eh, na da niyya.
Allah ya bada iko. Yaya sallar bana?
To, sallar alhamdulillah.
Me ya bambanta ta da wadda aka yi a can baya a wurinka?
Eh, to, yanayin dai tattalin arziki ne.
To, ya karu ko ya ragu ne?
A, ya ragu kan.
To, me ya kawo raguwan shi ne?
A, yanayin dai rayuwa dai abubuwa sun yi tsada da sauran kuma gashi ba.
To, dabbobin sun yi arha bana fiye da bara ko kuma na bana sun fi tsada? Yana jihar Hamisu ya daji. To, bari mu je jihar Niger domin alo? Ko Niger mata tsinke ita ma? To, da an ci akwai wani da ya kira mu daga jihar Niger ba a mana jilan shi ma ya tsinke yadda muke faman riƙe Hamisu da ya kira mu daga Kaduna. To, bari mu tsaya Kaduna ɗin da ya. Alo?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Alaika salam.
Raka rage barka da yamma, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, na san yanzu gidan nan naka ya cika da raguna ko?
Da gaskiya alhamdulillah, idan ka gaji akai min suna a gidana na yanka guda ɗaya kuma muna fatan gobe insha Allah za mu yanka. To, amma abubuwan da yake faruwa, matsalar suke faruwa, kaga Malam Ali Mustafa idan aka wanda suka sai rago da rana ta ɗan samu sauki.
Amma
da kaga suke tunanin cewa bari su bari idan ya kai ɗan yamma yamma ɗin nan, to za ka samu sauki. Wallahi abin da ya bani mamaki, ragon da aka siya 30,000 da wuraren ƙarfe 6 na yamma sai ka sai shi naira 40,000.
Wato daga baya ya fi tsada kenan? Nace daga baya ya fi tsada.
Ka san sakamakon da idan aka ce irin wannan ta faru, akan ce bari mu gani idan aka kai gobe ma za ka dan samu sauki. To, da yamma ma yau ɗin nan ragunan ba sun ma tashi sun huta tunanin mai tunani. Da haka kiran da muke ga 'yan kasuwa 'yan uwanmu ya kamata rika tausayawa al'umma. Domin idan ka tausaya al'umma, Allah zai taimake kai ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rahamu lahi rahamu. To, wanda bai jikan wani ba, Allah ma ba zai jikan shi ba. Don haka ya kamata al'umma a tausaya. Malam Yamin su ka so a yi sallah lafiya. Na gode.
Mun gode kwarai da gaskiya, Alhaji Musa. Bari mu je Katsina. Assalamu alaikum.
Ana alaikum salamu. Kana ta shugaba Iliya ne tanti da shayi da kin kasuwa da kin daura.
To, shugaba Iliya, barka da dare. Ya harkokin sallar bana ne kam?
A'a, sallah kam alhamdulillah.
To, me dalilin alhamdulillah taka ne?
Ito, ai, alhamdulillah ya kamata, tun da ka san shi yanayi ne yanzu ba wanda ake so za ka mu.
Amma abin da muke so mu gane shin sallar bana tana da sauki idan an kwatanta sallolin da suka gabata? Bana alal misali, ya harkokin raguna suke a nan wajajenku a Katsina?
Gaskiya harkokin raguna sun yi tashin gwamnan zage, tun da a wanda ake so kamar ba na 17,500 gaskiya ya tashi 25.
Mun gode, bari mu je Ado Ikiti. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Alhaji Ali Musa Sokoto, to barka da wani.
Barka da dare, wane ne?
Kana magana da Alhaji Hassan Dani Fandu Gunduman da Labu Argungu Loka Gamban Jihar Kebbi Najeriya mai sai da kifi a Ado Ikiti.
To, Alhaji Hassan, ya harkokin dabbobi a nan wajajenku?
To, Alhaji Ali, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai dai mu ce ba da sahibana game da tattalin arzikin kasar mu, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya bamu lafiya
kawai. Amma Alhaji Hassan, akwai masu cewa tsada ce take hana mutane saya ko kuma ba kuɗi ne a wurin mutane?
To, ina tabbata ma Alhaji Ali, akwai dukkan guda biyu ne suka taru suka yi mutane kasutu saboda ga tsada da rashin kuɗi. Kuma alajanmu da suka je sauki a ƙasa mai sarki, Ubangiji muna fata Allah ya dawo mana da su lafiya.
To, amin, mun gode Alhaji Hassan. Bari mu cilla zuwa Jigawa. Assalamu alaikum. Jigawa, wa yake kira daga Jigawa?
Salamu alaikum.
Alaikum salam, wane ne ka shirye da wannan naka ya cika mun kunni? Muna jin shi yana dawo mana da Allah ka ji.
To
kashe shi za a ji daga za ka ji kanka. Wane ne?
To ya shafa tara ne daga Tagoro Rija mai gawo.
To ma da lato ya. To ya harkokin sallar nan a gurin ku bana.
A wannan al'amari sai dai godiyar Allah. Halin yanzu mu da muke sayan dabbar muna cewa kai tsada, su masu dabba suna cewa ba ta kuɗi. Wannan al'amari mun rasa yadda an da matsalar nan take. Ga hannun mutane ba kuɗi, amma in ban da godiyar Allah babu wani abu.
To Allah ya kyauta. To bari mu je Benue. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wane ne yake magana?
Bala Umar ne a hukumar local gani a jihar Benue.
To malam Bala, ka riga ka gama sayan ragunan ka ko?
Gaskiya ainihin bana mun samu tsadar rayuwa fiye da yadda ake tsammani, ba za mu ce komai ba.
Abubuwa sun yi tsada.
Gaskiya abubuwa sun yi tsada sosai.
Amma akwai kuɗi a hannun mutane?
Gaskiya ba alamar kuɗi a hannun mutane. Gaskiya al'amarin dai ba yadda za ki kawai.
Ga tsada ga ba kuɗi. To Allah ya kawo sauki, mun gode kware da gaske. Ina ji an ce mun iyakacin wayoyin da za mu yi ɗauka kenan wannan na Benue ɗin. Sai gobe mun dawo da yake juma'a ce, ya kuma masu magana sallah ɗin gobe ma ƙofar abu da take. Mun gode. To madalla karfe 5:08 na la'asari a Washington DC, bari in kawo muku Murtala Sanyi ne ba ku
wasanni a takaice.
Kasar Uganda ta dare saman rukunin E na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a nahiyar Afirka, bayan da a yau ta doke kasar Masar da ci 1-0. Wannan ne karon farko da Uganda ɗin take samun nasara akan kasar ta Masar tun daga shekarar 1965. Haduwarsu ta baya-bayan nan dai shine a gasar cin kofin nahiyar Afirka a kasar Gabon, inda Masar ɗin ta yi galaba da ci 1-0. To sai dai maki 1 ne tal ya rabe tsakanin kasashen biyu, inda Uganda take da maki 7 yayin da Masar take da maki 6. Za su kuma karawa ta biyu a birnin Alexandria na kasar Masar a ranar Talata mai zuwa. Kasar Ghana da ke cikin rukunin da maki 1 tal za ta buga nata wasan ne a gobe tare da kasar Congo. A Turai kuma, tuni da kasar Japan ta sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018, bayan da ta doke kasar Australia a yau. To sai dai kasar Korea ta Kudu kam ta kasa bin sahun Japan din sakamakon kunnen doki da ta yi da kasar Iran mai 'yan wasa 10 a karawarsu ta yau. Kasar Sin ta doke Uzbekistan da ci 1-0 a rukuninsu na A, wanda ya kara haskaka fatansu na samun gurbi a gasar. A halin da ake ciki kuma, mai horar da 'yan wasan kasar Japan Vahid Halihodzic ya tsallake rijiya da baya, bayan da kasar ta sami tikitin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya karo na 6. Rahotanni sun nuna cewa Chris ya rage kocin ya rasa aikinsa da kasar ta sha kashi a wasanta na yau da Australia, to amma kuma hakan bai faru ba. A daidai lokacin da ake kokarin rufe kasuwar cefanen 'yan wasa a Turai, kungiyar Liverpool ta kammala sayan dan wasan tsakiya na Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain. Chamberlain ɗan shekaru 24 ya yi fatali da buƙatar Chelsea, bayan da ta cimma daidaito da Arsenal akan fan miliyan 40. Kusuri a ɓangare ɗaya kuma, ƙungiyar Manchester City ta sha ƙasa a zauratin ɗan wasan gaba na Arsenal ɗin Alexis Sanchez. Hakan ya faru ne saboda Arsenal ɗin ta kasa samun wanda zai maye gurbin Sanchez idan ta sayar da shi, duk da cewa sun cimma matsaya da City ɗin akan fan miliyan 55. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahoton shirin taimaka ma yara ƙanana da masu juna biyu na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta USAID ya kiyasa cewa idan hukumar ta yi aiki da abokan aikinta za ta iya ceto rayukan yara miliyan 5,600 da mata 260,000 a fadin duniya daga yanzu zuwa shekara ta 2020 musamman idan ta maida hankali kan inganta tsarin lafiya da zai kawo muhimmin taimakon lafiya ga al'ummar da basu cancanta ba. Tun a cikin shekarar 2012, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID ta koyar da ma'aikatan lafiya miliyan 13,100 a fadin duniya ta yadda za su kula da kananan yara da nuna musu muhimmancin cin abinci mai kyau da gina jiki. Haka kuma hukumar ta ba da magani miliyan 69,500 ga kananan yara don magance cututtukan zawo da cutar da take shafar numfashi. USAID ta yi ma yara miliyan 25,300 allurar rigakafin mugayen cututtuka da na rashin kamuwa da cututtukan. Ta inganta ruwan sha sannan ta taimaki mata miliyan 5,900 haihuwa a asibitoci da jarirai miliyan 6,400 samun kulawa da zaran an haife su. Bayan wannan hukumar ta USAID tana taimaka ma yara miliyan 12 da abinci mai gina jiki duk shekara. A shafin sa na Twitter, shugaban hukumar USAID Mark Green ya rubuta a ranar 11 ga watan Agustan wannan shekarar cewa bayan irin ayyukan da hukumar ke yi, tana kuma tantance take da kudadanta wajen taimakawa abokan tarayya ta su ci gaba. Sannan ta ba sauran gwamnatoci damar taka tasu rawar. Da kasar Afghanistan ake gane irin ayyukan da hukumar USAID take yi a duniya. A can Afghanistan, USAID ta jima tana aiki da kungiyoyin al'umma wajen koyar da kauyukan da ke cikin kasar domin kula da uwa da danta tun daga shekarar 2002. Taimako daga kasar Amurka ya taimaka da kudin da aka koyar da ungwannin zoma 2000 a kasar ta Afghanistan wanda suke aiki don ceto da uwaye da jariran da aka haifa. Ɗaya daga cikin unguwar zoma da aka fara koyarwa ita ce Pribai Hashimi, wanda ta ce ilimin da ta samu na aikin unguwar zoma ya canza rayuwarta matuƙa. Ta ce ya bata damar taimakon mata da ceto rayuwarsu da ta jariran da suka haifa. Sai dai kuma duk da nasarar da aka samu a kasar ta Afghanistan, mutuwar uwa da jariri yana nan yadda yake a da, inda akwai sauran aiki kafin a samu magance shi. Kasar Amurka na yabawa da kokarin da take yi na bada tallafin kula na lafiya ga miliyoyin mutane da suke buƙatar taimakon da ceto rayuka da take yi. Kasar Amurka ta kudiri niyyar ci gaba da wannan taimakon da ƙara taimaka ma kungiyoyin kula da lafiya na ƙauyuka da birane domin a shawo kan matsalar. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana muku ra'ayin kasar Amurka.
To shi ya kama da zan saki mai da ko jan Najeriya ba mu labari a takaice shirin mu na ƙarshe.
Ga takaitaccen labaran. Akalla mutane 44 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a damunar bana a jamhuriyar Niger. Babban daraktan hukumar samar da kariya daga masifu Kanal Abubakar Bako shi ne ya faɗa haka, inda ya ce ambaliyar ruwa ta lalata ɗaruruwan gidaje tun farkon watan Yuni a kusa da Yamai. Ambaliyar ruwa dai ta taɓa kashe mutane 60 a shekarar 2016, inda ta bar dubban mutane babu matsuguni a Niger ɗin. A halin yanzu kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya mamaye sassa daban-daban a ƙasar India, wanda ya ƙara yawan mutanen da suka mutu, inda yanzu ake kiyasta cewa kimanin mutane 1,200 suka halaka a ƙasashen da ke kudancin na Asia. Wani gini ya faɗi a yau Alhamis a Mumbai da ke India, wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2 ya kuma ritsa da kuma kusan mutane 30. Shugaban 'yan adawa na Congo ya yi kiran gudanar da zanga-zangar bujerewa dokokin gwamnati a fadin kasar wadda za ta fara a ranar 1 ga watan Oktoba idan ba a yi zaɓe ba. Zanga-zangar da za a gudanar a fadin demokuraɗiyyar Congo za ta haɗa da ƙin biyan haraji ga ma'aikatan gwamnati. Felix Tshisekedi, ɗaga shugaban 'yan adawa da ya rasu, Etienne Tshisekedi, ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewar an shirya zanga-zangar ne don a nuna shugaba Joseph Kabila cewar bai da wani ragowar mutunci a idan al'umma. An yanke wa 'yan sanda 2 hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru 17 a yau Alhamis sakamakon kasa kare kisan gillar da aka yi wa tsohuwar Firaminista Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 2007.
To a gaishe ka Nazar. To jama'a, abin da ya sauke kenan a wannan lokaci. Wannan kwata-kwata shine ma dai shirinmu na ƙarshe daga wannan tasha ta sashen Hausa na muryar Amurka a yau. Sai in Allah ya tada mu lami lafiya gobe sallah. Za mu bulla da ƙarfe 6 da safe domin kamuku shirye-shirye na gobe ɗin. Allah ya kai mu komo biyo da ƙarfe 8 na wani sabon shiri. Muna muku barka da sallah a yanzu a madadin shi Nazir da Julia Declaration da injiniyoyinmu Ali Mustafa Sakutani. Muna fatan mu ba ku lafiya. Assalamu alaikum.